sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Masu nawo computer masu na jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirin ku kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asari a lafiya sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri yau Litinin 3 ga watan October shekara ta 2016 ga kanun labarai.
Shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce bai kare ba da batun wanzar da zaman lafiya a kasar a bayan da masu kada ƙuri'a suka yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla da ƴan tawayen kungiyar FARC a lamarin da ya ba kowa mamaki. Jami'ai a arewacin Afghanistan sun bayyana cewa ɗan Taliban sun kai farmaki a Kunduz kuma tsagiran sun samu shiga cikin wannan birni. Kungiyar kamfeni na 'yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da na Donald Trump sun yi musayar yawu sakamakon buga wani bangare na takardun harajin da ake kyautata zaton na ɗan takarar jam'iyyar Republican ne na shekara ta 1995 ta jaridar New York Times ta yi.
A gaishe ka.
Sai da maharan na Boko Haram suka kashe wani sojan ruwa na ƙasar Kamaru guda ɗaya kana suka jikkata guda biyu.
Muna da rahoto ba labaran duniya. Yau take ranar muhalli kuma muna da rahoto daga Jamhuriyar Niger. Wani kusa na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya ce da an jinkirta rufe kan iyaka har sai an wadata ƙasa da abinci. Muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce bai kareya ba da batun wanzar da zaman lafiya a kasar a bayan da masu kada ƙuri'a suka yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla da ƴan tawayen kungiyar FARC a lamarin da ya ba kowa mamaki. Ƙuri'ar neman ra'ayoyin jama'a da aka gudanar kafin wannan ƙuri'ar ta nuna cewar al'ummar Colombia za su yi na'am da yarjejeniyar zaman lafiyar da gagarumin rinjaye, amma sai aka wayi gari kaso 50.2 sun ce ba su yarda da ita ba, yayin da kashi 49.7 suka yarda da ita. Shugaba Santos ya bayyana a gidan talabijin na Colombia inda ya amince da kayan da aka sha a wannan ƙuri'ar raba gardama, amma kuma ya ƙi yarda ya ayyana macewar kulla zaman lafiya da ƴan tawayen. Ya bayyana cewa ba zan ba da kai ba, amma zan ci gaba da tattaunawa dangane da zaman lafiya har ranar ƙarshe da aka tanadar min. Santos ya umarci masu tattaunawa da su koma Havana, Cuba, inda aka kwashe shekaru 4 ana tattaunawa akan zaman lafiyar, kuma ya tabbatarwa da 'yan ƙasarsa cewa za a ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da 'yan tawayen. Shi ma shugaban 'yan tawayen na FARC Rodrigo Londono, wanda aka fi sani da Timoshenko, ya ƙi yarda ya ba da kai. Hakanan ana tsammanin zai koma Havana a wajen tattaunawar. Yarjejeniyar zaman lafiyar da aka rattaba hannu a kai makon da ya wuce za ta kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru 52 ana gwabzawa da 'yan tawayen. Yaƙin sunkurin da aka daɗe ana gwabza shi a ƙasar ta Colombia ya yi sanadiyar rayuka sama da 220,000, sannan ya raba miliyoyin mutane daga gidajensu. Jami'ai a arewacin Afghanistan sun bayyana cewa 'yan Taliban sun kai farmaki a Kunduz kuma tsagiran sun samu shiga cikin wannan birni. Hukumomi sun ce wannan farmaki na yau Litinin da safe an kai shi daga kusurwoyi da dama na birnin, kuma dakarun tsaro suna ci gaba da kokarin fatattakar tsagiran. Kakakin 'yan sanda Mahfuzullah Akbar ya ce 'yan Taliban din sun shiga cikin gidajen fararen hula, don haka dole ne su yi taka tsantsan wajen aiwatar da aikinsu. Mai magana da yawun Taliban ya ce dakarunsu sun kama wuraren shiga cikin gari da dama, kuma sun kashe sojoji da dama, amma kalamin na mai magana da yawun Taliban ɗin ba a tabbatar da shi ba. Wannan hari na Taliban ya zo daidai lokacin da shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani yake tattaunawa da wasu masu ba da gudunmawa a Brussels domin neman kuɗin da za a gyara ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. A watan Satumba shekarar 2015, 'yan Taliban suka kama garin na Kunduz a tsawon kwanaki kafin su janye. Dakarun ƙasar Afghanistan da sojojin Amurka da na NATO ke taimakawa sun maida kai ne wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe a wannan shekarar su kare biranen da ke lardunan arewacin ƙasar, ciki har da Kunduz da Helmand da ke kudancin ƙasar. Amma hare-haren da masu kishin musulunci ke kaiwa sun ƙara tsananta, musamman a gabashi da kuma kudu maso gabashi da kuma tsakiyar Afghanistan. Haka ya matsa wa jami'an tsaro na Afghanistan da tuni sun barbazu a faɗin ƙasar. To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ungiyar kamfe na yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da na Donald Trump sun yi musayarwa sakamakon buga wani bangare na takardun haraji da ake kyautata zaton na dan takarar jam'iyyar Republican ne na shekara ta 1995 da jaridar New York Times ta yi. An tura jaridar ta Times din ne takardun a asirce waɗanda suka nuna Trump yayi asarar miliyan 916 a shekarar 1995 wanda hakan ya baiwa mai kuɗin damar kin biyar haraji a shekarun da suka gabata na adadin abin da ya asarar. Wannan al'amari dai ya fito ne bayan da ya takarar Democrat Clinton ta ci gaba da kalubalantar Trump dangane da yadda yake tafiyar da harkokin kasuwancinsa a ranar Asabar da ta gabata sakamakon kin bayyana takardunsa na haraji da yayi. Ungiyar kamfe ta Clinton ta bayyana a rubuce cewa Trump ya yi asarar kimanin dala biliyan guda, shi ya sa bai iya biyan haraji ba alhali sauran iyalai da ma'aikata na biyan nasu harajin. Ungiyar kamfe ta Mr. Trump ta bayyana cewa takardun harajin da aka bayyana na wajen shekaru 20 da ba a bayyana su ta hanyar ka'ida ba. Wannan ya nuna cewa New York Times da sauran gidajen jaridu na yi wa Hillary Clinton kamfe ne kawai. Wani biki na al'ada da aka saba gudanarwa a kowace shekara a ƙasar Ethiopia ya haddasa mutuwar mutane masu yawa jiya Lahadi a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa tare da yin harbi da harsasai a sama don kashedi ga masu zanga-zangan nuna kin jinin gwamnati. Wannan mummunan lamari ya faru a garin Bishoftu kimanin kilomita 40 a kudu maso gabas da Addis Ababa babban birnin ƙasar. Shedin gani da ido sun fada wa muryar Amurka cewa waɗanda suke halarta waɗannan buki da ake kira Erisha sun harzuka a lokacin da wani basarakin gargajiya na ƙabilar Oromo mai suna Abba Gada yake jawabi, suka kuma nuna adawarsu da daga tutar gwamnatin Ethiopia a kusa da dandalin da yake wannan jawabi. Wasu matasa sun kutsa kan dandali suka yi kokarin tuge wannan tutar inda jami'an tsaro suka rufe su da duka. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa sai mutane suka firgita suka sheka da gudu. Da yawa daga cikin waɗanda suke gudun sun fada cikin wasu ramuka masu zurfi da aka haka a kusa da inda ake gudanar da bikin. Jami'an yankin sun ce mutane 52 sun mutu, amma shaidu a wurin sun fada wa muryar Amurka cewa mutane akalla 100 suka rasa rayukansu. Ana zaman tankiya sosai a tsakanin al'ummar kabilar Oromo da gwamnatin tarayya ta Ethiopia a cikin shekara gudan da ta shige. 'Yan kabilar ta Oromo sun fusata sosai a watan Nuwambar bara a bayan wani shiri da gwamnatin ta yi na fadada bakin iyakar babban birnin kasar, abinda zai shiga cikin gonakinsu da kuma yankunan da ke karkashin ikon gwamnatin lardin Oromo.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC, Nazira Ahmed Hausawa ya gabatar. To madalla, yau Litinin ake sa ran bude taron shekara-shekara na babban bankin duniya da asusun bada lamuni, wato IMF, a nan birnin Washington DC. Rahotanni sun ce tawagar Najeriya tana kan hanyar isowa nan Washington. Ana wannan taron ne a daidai lokacin da matsalar da komadar tattalin arziki da kasar ta shiga, wato Najeriya, take kara jawo hankali ciki da wajen kasar. Yan hamayya a Najeriya suna kara zargin shugaba Muhammadu Buhari cewa manufofi ko rashin sa ta fuskar tattalin arziki na gwamnatinsa su ne suka janyo matsalar da aka shiga. Ko a baba nan, tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido ya fito yana cewa ai komadar tattalin arzikin alama ce ta gazawar shugabancin Muhammadu Buhari. Amma ya wasu shugabannin jam'iyyar ta APC na ƙasa suke kallon rufe kan iyakar da 'yan kasuwa da talakawa suke ganin shi ne janyo tsadar abinci da ta rayuwar? Wannan ita ce tambayar da na yi wa babban sakataren jin daɗin jama'a na ƙasa na jam'iyyar APC Alhaji Ibrahim Masari.
To, ni a nan gurin gaskiyar magana, kamar yadda kai magana, ni ma ra'ayina da ya kamata a bari sai mun gama noma ainihin amfanin gona na wannan shekara koko na wannan damuna tukuna, mun ga abin da Allah ya yi, sannan sai mu rufe kan iyaka. Na sani buɗe kan iyakan nan yana da nashi illoli, yana da nashi matsaloli, kamar yadda su masana tattalin arzikin ƙasa ɗin suke magana. Amma dai wato da ya kamata mu tsaya mu lura da yanayin cewa ba mu bane ainihin za mu iya kawo abin da ke nufi ba wai rufe kan iyaka bane ba kai tsaye zai kawo mana wannan maganin yanayin da muka shiga mu bari tukuna mu farfado da masana'antun mu mu noma abinci dudda manyan masana suna cewa sai in an rufe kan iyaka din ne zamu zabura mu bazama mu farfado da ainihin tsahin masana'antun mu ko mu koma ga harkar noma wadda Allah cikin hukuncin shi duk wanda ke karkara bana ya san cewa mutane wanda ya shekara 20 baya noma ya koma noma kuma Allah ya taimake mu Allah ya kawo damuna mai albarka insha Allah
eh wasu sukar da ake waita gwamnati cewa ba a wadatar da jama'a da kayan aikin gonar ba daga motocin noma da taki da sauransu babu su amma duk da aka karfe kan iyaka
to ashe nake maka magana babu abin da ke aiki lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo babu abin da ke aiki komai an riga an yi mishi targade duk abin da ka sani fannin ainihin noma fannin wane ne an zudda an koma kawai an ta'allaka ga harkar man petrol kuma Allah cikin hukuncin shi ya kawo wannan irin karaya ta man petrol kuma ya kawo mana yanayi muka hadu da mutane irin su abokanan siyasar Bafara suka zo su ne kullun fasa bututun mai domin duk yanda za a yi sai an zo an bakanta wannan gwamnati sai an jawo mata hanyar da za ta lalace amma dai kamar yadda nake gaya maka cikin hukuncin Allah taimakon Allah yana zuwa muna ganin haske in Allah ya yarda gwamnatin General Muhammadu Buhari shugaban kasar tarayyar Najeriya za ta kai bentanta kuma da izinin Allah in Allah ya yarda shekara 2010 kafin shekara 2019 waɗannan abubuwan za su zama tarihi.
Babban sakatare na jin daɗin jama'a na ƙasa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Alhaji Ibrahim Masari Akaji a jamhuriyar kamar kuma farmakin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke ci gaba da kaiwa a yankin arewa mai nisa yana kassara zamantakewa da kuma ayyukan yau da kullum kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Awwal Garba ya aiko mana.
Matsalan harare na Boko Haram ya dukusa da harkokin yau da kullum a jihar Arewa mai nisa inda yanzu haka matasa da 'yan kasuwa suke shiga neman irin harkokin da za su yi domin riƙe kansu da kansu. Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Isiyaku a matsayinsa na ɗan kasuwa a Birnin Marwa ko ya suka tsinci kansu a cikin irin wannan lamari da suke ciki a yanzu haka.
Eh to mu da tun da lokacin da Boko Haram ya fito a gaskiya ba maganan kasuwa ta dagule komai yayi ƙarfi yayi tsanani da a Najeriya muke sara to yanzu hanya babu wannan baka da karban jari baka daman kaje ka saukaya komai yayi cicit ba daman tafiya hanya da dai duk kowa yana zoro karaje a harbe shi ko a yi masa wani lani ko a kashe shi.
To yanzu me fatan kuku?
Muna fatan majalisa ɗin kenan duniya ta samu hannu ta taimaka mana bisa bi da zaman da muke muna cikin matsatsi da yawa wallahi don komai ya tsaya abun ba daɗi.
To ya matakan tsaro a nan Marwa?
Eh to gaskiya bismillah gaskiya sai da taimaka mana ga matakan tsaro masu yi kaɗan wallahi abun ba daɗi wallahi yayi ƙarfi wallahi shanin ba daɗi ba tafiya.
Malam Yuguda a matsayinsa na kakakin hukumar tsaro na jihar Arewa mai nisan ya yi mini bayani kan yanda suke ƙarfafa tsaro a wannan ɓangaren.
Eh to mataki malam Awwal da ko wasu abubuwa da ba zan iya gaya maka ba wanda sirri ne na ainihin wato dakarun tsaron kasar Kamaru saboda idan muka gaya muku zai zama kamar mun bayyana wato wannan sirri da za mu gudanar nan da lokaci kaɗan ko dai abin za mu yi ga muku a matsayinku nan manema labaru ku saurara kawai wannan abu ne da ba za mu iya wato gaya muku ba.
Ko da jiya ma sai da maharan na Boko Haram suka kashe wani sojan ruwa na kasar Kamaru guda ɗaya kana suka jikkata guda biyu a garin Dambore Ardabe da ke gunduman Makari yanzu haka dai an kwashi waɗanda suka jikkatan an kai su asibitin garin Marwa domin ba su kulawa ta musamman. Wannan gari dai yana kan iyakar ƙasar Kamaru ne da ƙasar tarayyar Najeriya anda maharan na Boko Haram suka fi yawan kai hararensu. Muhammad Awwal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Albarkacin ranar kiyaye muhalli ta bana, hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ce za su gina gidaje sama da 20,000 domin tallafawa marasa ƙarfi. Ministan kare muhalli na ƙasar Kasim Muktar ne ya bayyana haka a jawabi da yawa al'ummar ƙasar ta talabijin. Ga cigaban wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
telles qu'une des multiples actions et mesures engagées ou en cours par le
kuma duk wani yunkurin serda hili ko kuma muhalli ba akan kaida ba ya zo karshe a jamhuriyar Niger a cewar sa.
Destruction du logement, la spéculation foncière et le lotissement anarchique et sans objectif sont désormais révolus.
A daidai lokacin da ake wannan bikin masu iko a jamhuriyar ta Niger na cewa fa faduwa ce ta zo daidai da zama domin abin ya zo a lokacin da gwamnati tin kasar ke cika alƙawullan da ta doka na ginawa ƴan kasar marasa galihu gidaje 25,000 duk da yake ƴan adawa na ganin cewa wannan babu gaskiya a cikin sa, inji Alhaji Dan Baba na mamance ni na jam'iyyar PNDS tarayya.
Tunda mu muna da abokai da yawa waɗanda a cikin gidaje waɗanda gwamnati yayi irin wangana tallahi suna nan suna cikin su, in ka duba mu shannin lakwal suna nan Niamey 2 mil ana nan cikin su suke, kuma in ka duba nan ko ina ana yi cikin jahohi kenan su abinda a cikin rayuwar su na koko abinda suka bukata gani na cewa wanga aikin shi zam su gare su ba son shi tasiri, to tasirin da yana kaka ganin suna son su hodi babu shi. Amma su wadanda a cikin gidajen ai ba su na ka hodin ba, tunda talaka in ka tambaye shi zai hoda ma a su suna nan suna cin moriyar wanga shiri na Muhammadu Isu.
Su ma bangaren ɗan adawa Alhaji Sarau na model Lumana Africa ta Ham Amadu na cewa suna jira su gani in dai ba fada a bakane na cewar gwamnati za ta gina gidaje 25,000 ba.
Wannan abun ai sai mu ci alhamdulillah, in abin da gaskana in ba gidan jiya noman goji na ake so ai ta tahiya da mutane ba, sai mu ce mu mun ji dadi kuma Allah ya kaddarci abin ya tabbata dan mu duk abin da zai zo ma Niger alheri zai zama mata alheri. Mu adawa muke amma adawa wadda muke ta mutumci, mu muna fatan Allah ya sa duk abin da za su yi su aikata shi, ba su hodi gabaki ba kamar yadda suka saba hodi gabaki, su hodi magana ba za su cika ba.
Na nasu bangaren magidanta na cewa wannan ranar ta yi daidai domin samun muhalli a yau ya zamanto ma jama'a wani kayohi.
Ni abin da asuna na Ibrahim Ala haka da gaskiya yayi kyau dan domin gida duniya ai ba abin da gida daraja, domin gida na zai mutum baya da gida tashi hankali ya roɓaɓɓa ya gare shi, dan domin duk abin da mutum ke samu a gare shi duniya in baya da gida aikin banza na. To abin da yasa shi gida ko daji kake gida yana da waya, kuma in kana gari haka zalika, dan domin can da wuri sa'ar da gida ba komai na ba, in ma ka zo ka bakon da gari kace ka san gida sai a ce ma hakimi ce ka zo wuri ka zaka zo a shaya ma. Amma yanzu da daji da birni ko ina gida zan tashi hankali, yanzu kamar kasai sai waje ma ɗan da ma gida ka tashi hankali, akwai wasu kasan gada na su kwana, in ka zo Turai akwai ɗan da ma ƙarshen gadodi na su kwana, wasu kuma kusan shara.
Sunana Muhammadu Sha'ai, kuma rana ce wadda lalle kowa na bi da alhorma kan bayanin gidan nan da an kawo, saboda me yasa hitina gida mu nan gare mu ta zan matsaloli yadda ake tamani.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Muna ka muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11:18 da rabi. Hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi haushi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, a karan farko mun ziyarci jihar Plateau, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Zainab Babaji ta kutsa cikin ƙauyuka don ganin irin wainar da hukumomi a kowane mataki suke toyawa, musamman a makarantu. Ta ƙoƙarta matuƙa wajen gano muna gaskiyar magana, wanda ta samu tattauna wasu kaɗan daga cikin matsaloli da malamai a matakin primary da secondary suke fuskanta.
Ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shi ninku.
Sunana Joseph Gauza. State Option Chairman, Association of Primary School Head Teachers of Nigeria.
Waɗanne matsaloli yake samu musamman a makarantun gwamnati?
Gaskiya akwai matsaloli a makarantun gwamnati. Matsalolin da muke samu shine rashin isasshen gurin karatun yara. Makarantu iska ya lalatar da su, ba ku jarun zama. Na biye da wannan kuma malamai ba su da good incentive. Wato da incentive, wato wata abin da ke nufi da incentive, wato shine a biya masu albashi akan kari abinda yake nasu a basu. Wannan ababen suna kawo kuma bayan karatun yaranmu. So ba za mu taba bukaci uwa ta fita ba yaro nono sa'an da ita uwan an hana ta abinci. Ata samu nono a yanan ta ba yaro. Nono zai bushe ko ba gaskiya ba. So idan gwamnati namu tana son yaranmu su kamu ilimi ingantacce, shine a tambata an gyara makarantunmu, an sa kujeru, an kawo takardu domin karatun yara, an biya wa malamai bukata. Wani na biyun damuwa kuma shine iyayen yara ba sa ganin muhimmancin makarantar gwamnati. Za ka ga yaro zai je makaranta ba uniform da wando a yage ba slippers, amma in za su kai yaro private school za ka ga za su dinka ma yaro complete uniform da sandals da socks da menene takardu intact, yaro zai je ya karatu successfully. Idan ba mu samu goyon bayan yayin yara ba, karatu din ko malamai su yi kokari su yaya ne, ba za yara ba za samu nasara ba. So saboda nan guri ne muna so yayin yara a hada kai da malamai da gwamnati domin a ga cewa mun daga yaranmu su zama wani abu a cikin ƙasar mu Najeriya.
To a matsayinku na malamai ko kuma shugabannin wannan makarantu, kuma wace gudunmawa kuke bayarwa domin ganin cewa waɗannan yaran sun samu ilimi mai inganci?
Yes, gudunmawa da mu muke bayarwa shine tabbatar da cewa malami ya zo makaranta akan kari, malami ya zo da kayan aikinsa a shirye ya shiga aji karantar da yara. Idan yayi haka kaga aiki malami ya kare kenan, yara su samu ilimin da ya kamata su samu. Amma malami ya zo ba a shirye ba, kaga malami ya je shagiya kafin zo makaranta ga inda yake dai, to gaskiya wannan ba malami bane. So mu ma ba ma jin dadi irin wayannan malaman, ba magunta kade ba.
Me ya kamata gwamnati ta yi domin ta gyara?
Gyaran da gwamnati ya kamata ta yi kamar yadda na fara fadi shine ta tabbata cewa kamar yadda muka fito miti yanzu nan, an ce ya kamata malami ya kera da wani allowance ko dressing allowance. Wanda na musamman wanda za ka ba malami bayan albashin shi, wanda zai rika su sa shi ya fita kamar malami. Wayannan masu shaye-shaye na kafin zo aiki a yi discouraging disu, in ba su bare ba a ana ya cire da yawa suna zaune a gida suna nema, ko ba gaskiya ba, da ya cire su a kawo su a sa a ci gaba da aiki inda ya kamata. So idan gwamnati za ta ba da goyon baya a kan wayannan ababen, ina gani ba za mu samu damuwa a kan batun bangaren ilimi ba.
Amma ya zuwa yanzu wani kokari za a ce gwamnati ta yi fiye da baya wajen inganta makarantun da kuma albashin su malamai?
A gaskiya kamar wannan gwamnati na yanzu tana kokari. Menene kokari take? Dama na bin albashi na watanni, amma yanzu ina gani in banda wannan wata da ya kare a har da watan bakwai, wanda mun gani in ai kokarin yata gwamnati ya kokarata ya tarufa. Ga kuma makarantun mu a gaskiya akwai kayan aiki na zuwa mana, kujeru ma an ba mu kujeru. So wannan gwamnati gaskiya in ta ci gaba da kokarin da take ciki yanzu, ina ga za mu kai wani guri.
Sunana Comrade Steven Atsen Yusuf.
To waɗanne matsaloli ne makarantun gwamnati musamman suke fuskanta?
Akwai matsaloli da dama wanda suke fuskantar makarantun gwamnati musamman a nan jihar Plateau. Musamman muna da matsalolin rashin malamai, wanda zaki samu a makaranta guda yawanci zaki ga malamai ba su wuce guda 5 ko 6 ba, kana kuma ana da azuzuwa da sun kai 10. So wannan yana kawo matsala kwarai da gaske wajen karantar da yara.
To a matsayinku na malamai, yaya kuke tunda akwai waɗannan matsaloli, ta yaya kuke gudanar da aikinku?
Gaskiya aiki ba ta tafiya yadda ta kamata, domin gaskiyan shine ba inda za a yi a ce malamai 5 ga azuzuwa wajen 10. So aikin yana yawa ma malamai, kuma idan aka tara yaran nan zaki samu wa'ansu an sa su kaman yara kusan 100 a aji daya, to ba zai yi daɗi malami guda yana karantar da su ba. So gaskiya abin da ana managing kafin nan mu ga iya kokarin da gwamnati za ta yi kafin ta tura mana wa'ansu malamai.
In za a ce ka bada shawara, me ya kamata ita gwamnatin ta yi?
Shawaran da za mu ba mu gwamnati shine ta tabbatar ta ɗebi sabbin malamai kwararru, musamman waɗanda suka karanta NCE da kuma degree nasu, domin a samu a ciccika waɗannan guraben.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala, ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Assalam.
Ta don wajen miƙewa kai kokarin neman sani don kan
4:25 agogon Najeriya, Niger da Kamaru 11:25 agogon manan Washington DC. Ga ra'ayi kaɗan da kuka aika mana ta email.
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Abdul Malik Sa'idu mai bare da tashar Bagungusau, wanda ya ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen sama wa al'ummar ta maganin zazzabin cizon sauro wadatacce kuma kyauta domin yaƙar zazzabin. Sai kuma saƙon Rilwan Ibrahim London a garin Wuba a jihar Adamawa, wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa, ku gaya wa masu shirya fina-finan Hausa wato Kannywood, domin wallahi suna wuce gona da iri ganin yadda rahamasa da take samun gargadi har sau uku daga shugabannin shirya fina-finan Hausa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Tabbas matakin da gwamnatin kasar Niger ta dauka na haɓaka ilimin yara na kasassu abu ne mai kyau. Muna fata kulliya za ta biya kudin sabulu. Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchin, Najeriya. Sai kuma su yi karar Baffa Haruna Bajuga wanda ke cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku gaya wa 'yan majalisunmu na Najeriya cewa wallahi zaman su cikin talakawa shine ya kamace su. Domin kuwa mun fahimci cewa duk wata hayaniya da cece kuce da suke yi suna yi ne kawai domin kare maradin kansu, ba na talakawa ba. Daga ƙarshe sai sakon Buba Migwar Gashuwa, wanda ya ce ya kamata hukumar EFCC ta saba baki a majalisar dokokin Najeriya, domin idan aka dubi maganar Abdulmumin Jibrin, ya kamata a ce ta sa ƙafa cikin majalisar.
So ma da la ƙarfe 10:11 kusan minti 27 mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce bai karaya ba da batun wanzar da zaman lafiya a kasar a bayan da masu kada ƙuri'a suka yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla da 'yan tawayen ƙungiyar FARC a lamarin da ya ba kowa mamaki. Jami'ai a arewacin Afghanistan sun bayyana cewa 'yan Taliban sun kai farmaki a Kunduz, kuma tsagerin sun samu shiga cikin wannan birni. Hukumomi sun ce wannan farmaki na yau Litinin da safe an kai shi da kasuwoyi da dama na birnin, kuma da karin tsaro suna ci gaba da kokarin fatattakar tsagerin. Ƙungiyar kamfe na 'yan takarar shugabancin kasar Amurka Hillary Clinton da na Donald Trump sun yi musayar yawu sakamakon buga wani bangare na takardun harajin da ake kyautata zaton na ɗan takarar jam'iyyar Republican ne na shekara ta 1995 da jaridar New York Times ta yi. Wani buki na al'ada da aka saba gudanarwa kowace shekara a kasar Ethiopia ya haddasa mutuwar mutane masu yawa jiya Lahadi a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa tare da yin harbi da harsasai a sama don kashedi ga masu zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin. Wannan mummunan lamari ya faru a garin Bishoftu, kimanin kilomita 40 a kudu maso gabas da Addis Ababa, babban birnin kasar. Shaidun gani da ido sun fada wa VOA cewa waɗanda suke halarta waɗannan buki da ake kira Irisha sun harzuka a lokacin da wani basarakin gargajiya na ƙabilar Oromo mai suna Abba Gada yake jawabi, suka kuma nuna adawarsu da ɗaga tutar gwamnatin Ethiopia a kusa da dandalin da yake wannan jawabi. Wasu matasa sun kutsa kan dandalin.
To a gaishe ka. Batun komadar tattalin arziki da taron da babban bankin duniya da asusun IMF za su fara na shekara-shekara nan birnin Washington DC yau shine maudu'in shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu, sai kuma can bayan da sha za ku sake jinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Nazir Ahmed da Hausawa da kuma Julie Lazarus Gresham da kuma ɗakin gabatar da shirye-shirinmu da ma injiniya da ya rika mata, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku. Amma kada ku za ku ɗa wai shin dakawa yara tsawa ko dukar fitan hankali hanya ce da ta dace wajen ladabtar da yaran. Wannan shine maudu'in shirin yau da gobe da Usman Ahmed Kabara da Maryam Bugaje za su gabatar. Ai sauraro lafiya.